sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai Alfa Radio kuma si dake kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so hakan a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan yammaci. Yau Talata, 23 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande ne tare da abokin aiki na Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. A cikin shirye-shiryen namu na yau, za mu ji rahoto dangane da barazanar jagorar tafiyar kirkirar ƙasar Biafra Nnamdi Kanu ya yi a birnin Kudus. Muna kuma ɗauke da jawabi da fadar shugaban ƙasar Najeriya ta fitar na wannan barazanar tashi. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za mu duba matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na biyan haƙƙoƙin malaman makarantu da aka sallama daga bakin aiki. Daga bisani kuma za mu buɗe layin wayanmu don ku kira ku bayyana mun ra'ayinku dangane da wannan mataki na sallaman malamai da kuma ba su haƙƙoƙinsu da ya kamata. Kada dai a manta, lambar nan ba ta canza ba, har kullun ita ce 1-202-205-65. Amma kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don a ji yadda duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce an kashe Jamal Khashoggi ne ta mummunar hanya. Yana mai kalubalantar hukumomin Saudiya kan kisan ɗan jaridar a ofishin jakadancinta da ke Istanbul. Erdogan ya kuma yi watsi da ikirarin da Saudiyan ke yi na cewa wasu ɓatagari ne suka kashe Khashoggin a ofishin nata. Shugaban Turkiya ya yi waɗannan kalaman ne a gaban Majalisar Dokokin ƙasar a yau Talata yayin wani jawabi da ya musu. A cewar shugaban, akwai buƙatar a hukunta duk waɗanda ke da hannu a wannan kisa. Yana mai cewa a miƙa jami'ai 18 da Saudiyan ta ce ta kama ga ƙasar Turkiya domin su fuskanci hukunci. Gamayyar wasu ƙasashe bakwai ciki har da Amurka da wasu daga yankin Gulf da suka haɗa da Saudiya sun ayyana takunkumi akan wasu mutane 9 da ake zargi suna da nasaba ko kuma suna taimakawa ƙungiyar Taliban. Cibiyar da ke sa ido kan masu samar da kuɗaɗe ga 'yan ta'adda ta ce mutanen sun haɗa da wasu mambobin dakarun juyin juya halin ƙasar Iran su biyu, wanda hakan ke nuna yadda ƙasar ke gudanar da ayyukanta da husuma a yankin. Lamarin da ya ƙara wa Amurka ƙwarin gwiwar buƙatar nuna matsin lamba ga ƙasar ta Iran. Aƙalla mutum 60 suka rasa rayukansu bayan da wasu ɓangarori biyu na wata ƙabila suka yi arangama a yankin da ake kira Sul a arewacin Somalia, in ji mazauna yankin da kuma jami'ai. 'Yan ƙabilar ta Julbahante sun fara faɗa ne da sanyin safiyar jiya Litinin a yankin ƙauyen da ake kira Dume. Rikicin ya samo asali ne daga takaddabar mallakar filaye da kuma 'yan tsamar da ta daɗe a tsakanin ɓangarorin biyu. Hukumomin yankin, wato hukumomin lafiya a yankin, sun ce sama da mutum 90 ne suka samu raunuka a wannan arangama da aka yi. Shugaban Kamaru Paul Biya ya fara sabon wa'adin mulki a hukumance. Wannan shi ne wa'adinsa na bakwai a jere akan karagar shugabancin ƙasar. Masu goyon bayan shugaba Biya sun yi ta murna akan titunan birnin Yaounde da yammacin jiya Litinin bayan da aka ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka yi a farkon watan nan. Abokin hamayyar Biya ya yi zargin cewa an tafka magudi a zaben wanda aka yi a ranar 7 ga watan Oktoba, inda ya yi watsi da sakamakon ƙidayar ƙuri'un farko da aka yi gabanin fitar da sakamakon ƙarshe. Biya ya samu kashi 71 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da abokin hamayyarsa Maurice Kamto ya samu kashi 14. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Takaddamar cinikayya da ta kaure tsakanin Amurka da China ta buɗe wata sabuwar ƙofar ƙarfafa dangantakar Beijing da Tokyo, inda za a ɗora ma'aunin ƙarfin dangantakar nan gaba a wannan mako, idan Firayim Ministan Japan Shinzo Abe ya kai ziyararsa ta farko a China tun bayan da ya hau karagar mulki a shekarar 2012. Masu fashin baki sun ce wannan ziyara ta kwanaki uku ka iya bude kofar sasantawar bangarorin biyu kan takaddamar yankuna da ke tsakanin su. Sannan ana ganin wannan wata dama ce ga kasashen biyu su kara kyautata hulɗar da ke tsakanin su wacce ta raunana a shekarun baya. A ranar Alhamis Abe zai isa China tare da wata tawagar ƴan kasuwa mai dauke da mutum sama da 500 inda za su halarci wani taron saka hannayen jari. Dangantaka tsakanin Washington da Beijing ta susuce a ƴan watannin baya. Lamarin da yasa China take hangen kulla hulɗa da shugaba Abe wanda ya ta kai ziyara Amurka domin kyautata dangantaka da ita.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To a bangaren rahotanni kuwa fadar shugaban Najeriya ta yi watsi da barazanar da shugaban kungiyar 'yan aware ta IPOB Nnamdi Kanu ya yi inda yake cewar zai dawo gida Najeriya don ya ci gaba da fafutukar nan tasa na ganin cewar an kafa ƙasar Biafra. Gwamnatin ta Najeriya ta fitar da wannan matsayin ne a yau a wata sanarwa da ta fitar wadda muryar Amurka ta samu. Umar Faruk Musa ya samu zantawa da mai magana da yawun shugaban Najeriya Malam Garba Shehu.
Shugaban Muhammadu Buhari yana tabbatarwa 'yan Najeriya cewa gwamnatin Najeriya a shirye take, tana da kyakkyawan shirye-shirye da ƙarfin soja da na ikon mulki ta tabbatar cewa ta kare ƙasar Najeriya, ta kare 'yan Najeriya, ta kare mutuncin ƙasar Najeriya. Saboda haka mutane kada su ɗauki wannan surutai da aka ce wannan Nnamdi Kanu na yi da wani muhimmanci shirme ne, ba zai yi tasirin komai ba, kuma a watsar da abin kada ma a ci ya dami al'ummar Najeriya.
Amma kun bayyana cewa shugaba Buhari ya bada tabbacin haɗin kan da yake da na ƙasashen duniya daban-daban. Ta ina ne waɗannan ƙasashen za su taimaka domin hana wannan yunkurin na Nnamdi Kanu?
Eh, wannan ni zan tsegunta maka cewa ba shi da matsuguni, ba shi da wurin zama a Isra'ila. Kuma ka san Nnamdi Kanu passport fi ne da shi. Shi ɗan Najeriya ne, shi kuma ɗan Ingila ne.
Abin damuwa shi ne akwai yiwuwar gwamnatin Najeriya za ta gano yadda ya tsallake ya arce zuwa ta ƙasa.
Ai, wannan magana ma ta ma wuce haka. Kar ka manta cewa sanata ɗan majalisar dattijan Najeriya ba shi ya sa hannu ya ce wa mai shari'a cewa a sakar marshi a beli. Ko? To ai, ba wani wanda za a tambaya a ji wannan bayani daga wakilin da sai wannan sanata ma tukunna da ya gelin ɗinsa.
Umar Faruk Musa kenan tare da wakilinmu tare da Garba Shehu mai magana da yawun shugaban Najeriya. Shi kuma Lamido Abubakar ya hada mana rahoto daga kudancin Najeriya inda al'ummar yankin ke tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan barazana ta Nnamdi Kanu.
Tun bayan da ya gudanar da wani atisayi da rundunar sojin Najeriya ta yi a baya-bayan nan, musamman a yankin kudu maso gabashin Najeriya, aka nemi shugaban haramtacciyar kungiyar nan ta IPOB Musa Nnamdi Kanu aka rasa, wato yayi ko ƙasa ko sama, inda kuma aka yi ta cece kucin cewar an kashe shi, inda hakan ya haifar da damuwa mai yawa a yankin kudu maso gabashin kasar. Ana cikin wannan yanayin dai sai aka ji duriyarsa a kasar Isra'ila a baya-bayan nan, inda ma ya gabatar da jawabi ga dimbin magoya bayansa a sassa daban-daban na duniya, musamman ma waɗanda suke a Najeriya, inda ya tabbatar musu da cewar fafutukar kafa ƙasar Biafra don samun cikakken inci yana nan daram, kuma nan ba da jimawa ba zai sauka a Najeriya domin ci gaba da fafutukar kiran 'yan ƙabilar ta Ibo da ke goyon bayan Biafra da su ƙauracewa zaɓuɓɓukan gama gari na shekara ta 2019 mai zuwa a ƙasar. To sai dai kuma wannan sanarwar ta Musa Nnamdi Kanu ta samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan kasar, musamman masu goyon bayan Biafra, bisa la'akarin cewar irin goyon bayan da ya saba samu idan ya gudanar da ire-iren waɗannan jawabai. 'Yan yankin kudu maso gabashin Najeriya ga abin da suke cewa dangane da wannan lamarin.
Seriously, I don't see Nnamdi Kanu as a serious person.
Tana cewa ne sunana Madam Williams. Ta ce a gaskiya ban dauki Nnamdi Kanu cewa da gaske yake yi ba na yakin fafutukar kafa ƙasar Biafra, domin mutum ne da ke jan jan kafa wajen wannan al'amari don haka idan ya dawo Najeriya zai haifar da rudani.
My name is Emmanuel. Tango is alive. I heard that they said they've seen him in Israel. We don't know his.
Wannan yana cewa ne sunana Emmanuel Sabia. Yace muna godiya ga mabuwayi Musa Enamdi Kanu yana raye saboda mun samu labarin yana kasar Isra'ila amma dai ni bana goyen bayan Biafra.
Biafra no, I don't.
Wannan yace
I believe in the spirit of Biafra. I believe that when he comes, Biafra will definitely come to.
Yana cewa ne sunana Mr. Eze yace nayi amanar kafa kasar Biafra kuma na yadda da cewa idan jagoran mu Musa Enamdi Kanu ya dawo to Biafra za ta tabbata kuma mu ta hanyar lalama muke fafutukar kafa kasar Biafra sannan kuma muna shirye-shiryen gudanar da taron kasa domin tabbatar da cewa kasar Biafra ta kahu. Kode yake dai hukumomi a kasar ta Najeriya sun haramta kungiyar ta IPOC to sai dai kuma rahotanni na nuna cewar yan kabilar ta IPOC na ci gaba da gudanar da tarurruka a sassa daban-daban na kudu maso gabashin kasar domin daukan mataki game da sabon labarin da suka ji na bayyanar shugaban haramtacciyar kungiyar IPOC Musa Enamdi Kanu. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamido Abubakar, yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger inda aka sallami malaman makarantu don rashin kwarewarsu a cewar mahukunta, amma yanzu gwamnati a shirye take ta biya su haƙoƙinsu. Tamar Abari gare ki.
Arali Abubakar shine babban darakta na hukumar ilimi a jihar Damagara. Ya mana ƙarin haske.
Lalle waɗannan mushanni da aka sallama lokacin da aka yi wannan jarrabawa, mu yi lissafi kudinsu wanda hakinsu shine a jihar Damagara, don kudin sallama na mushannin nan su duka ya tashi miliyan 153 da kadari 842 da dala 109 da dala 2 da tamaguda da tahayu busa.
Malaman an tsara su ne kashi uku ta la'akari da dadewar mutum a cikin aiki.
Don haka nan aka yi kamar kashi uku. Kashi uku nan akwai kashi na fari shi ne wanda kamar tsawon aikin da suka yi cikin lokacin, don yana tsakanin shekara daya zuwa shekara biyar. Wannan ana ba su kashi 20 bisa 100 na fikilkinsu na biyansu a wata. Kashi na biyu wanda suke da shekara 6 zuwa shekara 10 su wannan 30 cikin 100 ake ba su. Sannan dada akwai.
Yanzu haka dai komai ya kammala a cewar daraktan ilimin.
Mun tura takardu wannan ga minister. Minister tsakanin su da minister na kudi sun turo credit delegue ade wanda ake cewa muka yi engagement duka. Mun tura trésor. Don trésor su ma yanzu ina shi sun kammala dossier kin sun tura Niamey cikin an kwanakin nan, in Allah ya yarda, in Allah ya bada iko. Kowa za a sallame shi.
Sai dai a cewar malaman makarantar yan kwantaragi ba nan gizo ke sakar ba, ina makomar waɗannan malaman. Yawo Abdu magatakarda ne na kungiyar malaman makaranta yan kwantaragi wato SINASEB ta jihar Damagara ga abin da yake cewa.
Da dadi ba dadi, me dadin kaman dan koken da mutane suka yi ko kuma dan jinkirin da suka yi sun saba samu yan canji, yanzu a ba su yan canji. Me kuma koken da muka yi rashin yin dadin shi, menene makomar wannan malaman makaranta bayan an ba su wannan dan hakul ayin na kisan lahi? Ana iya daukar su aiki na karanta suwa ko kuma kawai an gode musu ne al'abadan su kawai kaman an shifka da sani? Yau in burgiya ce ko kuma an ba su hakul ayin wannan tsawon wannan shekarar da suka biyu a samu mai yi mai hazaka a sake sharaftawa a sake daukar su su karanta, tunda ko diya wani sun kware saman wani abun tsautsayi ne kuma da tsoro da furgita da aka musu, shi yasa kaga ba su samu wani makin da ya kamata sai su karanta.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Sauraro, akan wannan matakin muke so ku kira zuwa dan anjima kadan don ku bayyana mana ra'ayoyinku.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alama ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alama ƙari ɗaya 202-205-2655.
Mun sami kira daga Ibadan. Wa muke da shi daga Ibadan? To, na Ibadan. To, bari mu koma jihar Kaduna. Wa muke da shi daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
To, daga nan garin kasuwar magani a jihar Kaduna nan Najeriya, sunana Prince Abubakar.
To, Malam Prince Abubakar, muna jinka.
To, gaskiya dangane da wannan takaddama da ta barke tsakanin hukumomi da su malaman makaranta a Niger, gaskiya magana abin da ya daɗi ba kwarai da gaske, ganin cewa ma tunda kaga waɗannan malamai suna neman abinci ne ta wannan hanya na malinta, ba za mu so a ce ana ɗaukan irin waɗannan matakai akan musamman su ƙananan ma'aikata ba. Kiran da muke da shi ga hukumomi a nan ƙasar Niger ɗin su duba inda yiwuwan yanda za a daidaita a shawo kan wannan takaddama da ya barko tsakaninsu don a bar su ci gaba da gudanar da ayyukansu yanda ya kamata domin samun wato maslahan al'umma baki da.
To, mun gode Prince Abubakar. To, muna nan dai a jihar ta Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna?
Nana ya wata da madaci karamar hukumar Kaduna jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To, Mala yaro, muna jin ka.
Aji, wato batun harkan koyarwa harka ne mai muhimmanci a cikin al'umma. To, amma misali mu faɗi mukan mu gaskiya, gaskiya wasu sun shigo harkan koyarwa ne don iya cewa ta window ba tare da sun zamanto malamai ne da ya kamata su koyar da yara ba. Abin da baka da shi ba dama ka ba wuri. Kuma ba dama makaho yayi wa makaho jagoranci, mu tsaya mu faɗi mukanmu gaskiya. Malaman nan a tsaya a tantance su, wanda ya kamata ya koyar ya koyar, wanda bai kamata ya koyar ba ya haƙuri ya nemi wani sana'a, Allah ya taimaka masa. Amma su kuma mahukunta, to Allah kar a sa zuciya wajen tantance wanda saurare su, don wani abin ana sa son zuciya kaga, kuma wanda sun cancanta ne an kore su. Daga ƙarshe ina yi mafuwa fata alkhairi tunani ya wuce daban madaci karamar.
To, mun gode. Bari mu tafi jihar Nasarawa. Wa muke da shi a Nasarawa?
To, salamu alaikum, kuna tare da Garba Sale likita radio.
To, Malam Garba, muna jin ka. Muna jin ka, Malam Garba.
To, a gaskiya kamar wannan malami da ya sauka, ni ma dai ra'ayina kusan hakan ne. Domin in ka gani kamar yadda dai gwamnati ta yi alƙawarin za ta biya su haƙƙin su. To, amma duk da haka malamai idan aka ce za a bar su, sun riga sun kama aiki, suna ciyar da iyalansu, makarantar da 'ya'yansu, waɗansu ma suna ba wa iyayensu da 'yan uwa. To, a dubi matsayinsu din nan tsakanin gwamnati da su, don Allah a yi adalci. Duk wanda yana da ilimi, to a bashi haƙƙinsa, ko kuma ma a ba su dama su je su ƙara ilimi, su ci gaba da koyarwa. Ni daman da zan bayar kenan. Na gode, Allah Ubangiji ya haɗa hankalinsu kuma ya tafi daidai.
To, mun gode. Bari mu tafi jihar Kano. Wa muke da shi daga ta Dabo?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Dan Kaduna ne, amma daga jihar Kano.
To, Dan Kaduna, muna ji sauraron ka.
To, Alhaji Musa Garo, mai rediyo da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya daga kanan Dabo.
To, Alhaji Musa, muna jin ka.
To, ni abin da nake so in yi roƙo a shugabanninmu na Afirka. Idan muka ɗauki wannan magana ta magana karantar wannan, da yawa za su ga wani ai kawai aikin siyasa za a yi wa mutum, sai ya ce kana sha'awar karantarwa. To, idan kana sha'awar karantarwa, kawai sai a tura ka je ka rike wannan alidin. Ya kamata a ce a rika tabbatarwa mutane za a rika ɗauka sun tantance ne, ba wai a ce a ɗauki mutane daga baya a zo ana watsi da su akan magana karantar wannan ba. Bai yiwuwa a ce kana cikin cin abincinka a ce an kore ka. To, kaga idan aka ce an kore ka, ko kuma an ce an samu wata takaddama, ba za ka ji daɗi ba. Don haka mun kiran da muke a rika za a ɗaukan mutanen da tun farko za a tabbatar da ba za a baya a zo an nemi su wulaƙanci, ko ana cewa ba su cancanta ba, ko kuma a samu wata takaddama. Gaskiya idan aka yi haka ba abdari zai ba ne. Muna kira ga wannan shugabannin Nijar da waɗannan su waɗannan 'yan malamai, to ya kamata ne a tsaya a sulhunta a san yadda abin ya kamata. Da fatan za ku tashi
lafiya. Mun gode Alhaji Musa. To, bari mu, muna nan dai a jihar Kaduna. Bari mu koma jihar Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna?
Yawwa, to, siyama da fata an sauka lafiya. To, Yusuf Alima ɗan dai sunana Murtala ne, ina gidanku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To, Malam Murtala, muna saurare.
To, madalla, to abin da dai muke ba gwamnati shawara, ko Niger ne, ko Najeriya ne, ko Ghana ne da sauransu, shine cewa duk mutumin da aka dauke shi yaya kaidan doka ba kafin ka dauki mutum aiki dole sai ka duba takardun shi da kwarewan shi ba za ka bari idan ya zamanto su ba su duba takardun su da kwarewan su ka dauke su aiki to su gwamnatin su hukuma su suke da kuskure ya tantance ban san aikin su ba sun yi ganganci idan kuma sai kuma ba mu so a dinga sa siyasa irin wannan abu dan an yi ba mutane aiki suna cin aiki a ci a ba su kware ba ba shi kaza ba to ai laifin hukuma da ta fara daukan su ne su ba su da laifi sai kawai kara tura su je su karo ilimi su ci gaba da inda suka tsaya abinda muke ga shi su a gabanin mu na Afirka shawara kenan fatan za ta tashi lafiya
to masha Allah mun gode bari mu tafi jihar Taraba wa muke da shi daga Taraba
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wake magana dan kashe rediyon ka Allah gafarta
kuna magana da Sule Jarumanu karamar hukumar gasar na jihar Taraba
to malam Sule dan kashe rediyon ka
na ma tashi a wajen rediyo
ranka to muna jin ka bismillah
wato ni abin da nake gani hukumomi suna walakanta malamai ba nan Niger ne kadai ba ko san duk Afirka ne
eh
wannan ba irin kamanci wannan gwamnatin jihar Kaduna yau malaman makarantu to ni ganin wannan abin da hukumomi suke su ne suke dada lalata karatu na ɗan makaranta a arewacin Najeriya da kasar Niger da duk wasu kasashe domin ba dauke su kamar malamai ba
to kana gani kenan kamata yayi malaman ko ba a tantance su ba ko ba su da kwarewa da ta kamata ya kamata a bar su su ci gaba kenan da aiki
to tun da farko me yasa ba tantance su ba ai wani an tantance su a ga sunan muna gani cikakken malami sai ka ga yana zaune abinda zai ci ma ya zama masa tashin hankali ba su ne suke ta barin karantawa suke zama likitoci ba suke komawa wasu ayyuka da yawa wadansu suke barin kasar su tafi kasashen waje ai gaskiya ana walakanta ilimi a kasashen Afirka gaskiya saboda Allah dole ne makarantu su lalace
to
muna nan makarantu babu almajirai ba dalibai komai ya lalace kawai sai a ce ana ta barace-barace akan hanya ba kula da malaman makarantun ba ya za a yi baya haka ba
to mun gode malam Sule bari mu tafi jihar Niger wa muke da shi daga Niger
Ibrahim mai wanki hula a garin mai gode a Kimba
to malam Ibrahim muna jin ka
to gaskiya game da wannan al'amari abun haushi abun takaici ne za mu ce dan saboda ainihin duk matakan gwamnatinmu na Afirka gaba daya ba su da kishi akan bangaren karantar da ainihin yara musamman karatu shi ke sa za ka ga mutum ya yi karatu da an ce ne ga takarda da zai je ya rika karantar da yara masu yau sai ga ba sa so saboda za ka ga malami ya fara tun daga shekara ɗaya har zuwa wajen shekara 30 amma abin da zai ciya gagare shi shi ke sa za ka ga duk masu yawanci duk wanda ya gama karatu burin shi da ya samu idan shiga siyasa don ya samu kuɗi amma
mun gode bari mu je jihar Bauchi na ƙarshe a Bauchi wa muke da shi a Bauchi
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America.
Wa alaikum assalam wake magana.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jin ka Mala Ayuba.
To gaskiya harka ta ilimi babban al'amari ne. Yana da kyau ita a hukuma a Niger ka tabbatar ta tantance wa'annan malaman kuma a yi tsakani da Allah idan an tantance su wanda zai iya koyarwa ke ci gaba da koyarwansa wanda ba zai iya ba kuma a sama masa wani aiki amma ba mu so a kore su saboda iyalansu su ciyar da su abinci yana da kyau a tantance su a dauki malamai na kwarai na gode mai magana Ayuba Garba Imam
Mala Ayuba to iyaka abin da zamu iya dauka kenan a yau sai kuma idan Allah ya kai mu to masu rarri har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu agogo ma'anan yana cewa karfe 4:53 na yamma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda dan wasanta matashi na wasan kare kai na taekwondo cewa da Marana Amadu Tijjani ya dawo daga wasannin Olympic na matasa daga Bio Nozer na kasa Argentina da tugullar jangaci yayin da yake kasancewa dan kasar jamhuriyar Niger na uku da ya taba lashe tugulla a wasannin Olympic bayan isa kadabore da Abdulrazak
alfaga tawagar ta jamhuriyar Niger ta samu kyaukan marhabin a babban birnin Yamai a ƙarshen makon da ya gabata a lokacin da take dawowa gida. Shi ko dan wasan kokowar nan na zamani cewa da wasan sambo na jamhuriyar Niger Kadri Ala ya lashe tugulla ta jangaci a wasannin duniya na masters na wasan sambo dan wasan da sananne ne a wasannin kare kai na jamhuriyar Niger ya taka wannan bajimta ce gaban takwarorin sa na duniya. Shi ko mai alƙalancin wasannin kwallon kafa dan jamhuriyar Niger cewa da Muhammad Ali ya kai kololuwar matsayin alƙalancin kwallon kafa a nahiyar Afirka inda ya kai gabuza wasannin ƙasa da ƙasa bayan waɗanda ya busa a cikin ƙasar ta Niger musamman a wasannin tankade da rairaya na neman shiga wasannin nahiyar Afirka na kwallon kafa da za su wakana a ƙasar Kamaru a shekara mai zuwa inda Muhammad Ali din na jamhuriyar Niger ya busa wasan da ya haɗa ƙasar Gabon da ƙasar Sudan ta Kudu tare da sauran lakallai na gefe ƴaƴan jamhuriyar Niger da suke take masa baya. Mai busa alƙalancin wasannin kwallon kafa dan jamhuriyar Niger din Muhammad Ali a ƙarshen wasan da ya busa wadda ta haɗa Gabon da Sudan ta Kudu ya samu kyaukan yabo daga hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka. Zamu karkare labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin Champions League na nahiyar Turai da ake can ana buga yanzu haka inda AEK Athens ta kasar Girka ta ke karbar bakuncin Bayern Munich ta kasar Jamus a rukuni na A, sai Ajax Amsterdam ta kasar Holland da ke bugawa da Benfica Lisbon ta kasar Portugal. A group G Real de Madrid tana buga da Victoria Plzen, sai AS Roma tana gwabzawa da CSKA Moscow ta kasar Russia. Shakhtar Donetsk a group F tana buga da Manchester City ta Ingila, sai Wayan Fan ta kasar Jamus tana karbar bakuncin Olympic de Lyon ta kasar Faransa. A group H Young Boys Berna na kasar Switzerland suna bugawa da FC Valence ta kasar Spain, sai Manchester United duka on rukuni na H tana karbar bakuncin Juventus de Turin ta kasar Italia. A wani labarin na wasannin kwallon kafa kuwa, kusancewa a yau ne masu mallakar kungiyar kwallon kafa ta Girondins de Bordeaux ta kasar Faransa suka shirya rattaba hannu tare da ƴan kasar Amurka nan na group GAC waɗanda suka sha alwashin sayan wannan kungiyar. Amma Stefan Martin shugaban kungiyar kwallon kafa ta Girondins de Bordeaux ta kasar Faransa ya ce an dage wannan sayar da kungiyar har zuwa makonni biyu ko mu ce kwana 15 a nan gaba. Wannan ko sanadiyar rashin kuɗin kasa a lokacin da aka zurta ba hannu domin sayar da kungiyar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna, yanzu kuma ga labarai wannan karan amma a takaice.
Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce an kashe Jamal Khashoggi ne ta mummunar hanya, yana mai kalubalantar hukumomin Saudiya kan kisan dan jaridar a ofishin jakadantinta da ke Istanbul. Erdogan ya kuma yi watsi da kirarin da Saudiyan ke yi na cewa wasu bata garin ne suka kashe shi. Shugaban Turkiya ya yi waɗannan kalaman ne a gaban Majalisar Dokokin Ƙasar a yau Talata yayin wani jawabi da ya yi a gabanta. A cewar shugaban, akwai buƙatar a hukunta duk waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika. Akalla mutum 60 suka rasa rayukansu bayan da wasu ɓangarori biyu na wata ƙabila suka yi arangama a yankin da ake kira Sul a arewacin Somalia, in ji mazauna yankin da kuma jami'ai. ‘Yan ƙabilar ta Dulba Hante sun fara faɗa ne da sanyin safiyar jiya Litinin a yankin ƙauyen da ake kira Dume. Rikicin ya samo asali ne daga takaddamar mallakar filaye da kuma ‘yar tsamar da ta daɗe a tsakanin ɓangarorin biyu. Hukumomin lafiya a yankin sun ce sama da mutum 90 sun samu raunuka. Shugaban Kamaru Paul Biya ya fara sabon wa'adin mulki a hukumance, wannan shine kuma wa'adinsa na bakwai a jere akan karagar shugabancin kasar. Masu goyon bayan shugaban Biya sun yi tamanna akan titunan birnin Yaounde da yammacin jiya Litinin.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin na wanda ya tayar da gabatar da shirin, Mahmud Lalo, da sauran abokan aikinmu, musamman wadda ta shirya kuma ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yau Mr. Carl Stalin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Assalamu.